الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعماله هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود بصلاحه وسعادته. فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد، وهذه الأمة هم المنعم عليهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن النصارى عبدوا بغير علم، واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah madauki da ya sake hada mu a wannan safiya ta Lahadi 7 ga watan Dhulqa'adati a shekara ta 1438 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 30 ga watan 7 a shekara ta 2017 a lissafin miladiya. Darasin mu kenan na 25 a karatun mu na littafin Ighathatul Lahfan fi Masaid Ash-Shaytan na Malam Ibn Qayyim Al-Jawziyya, wanda a cikin sa zamu tashi a babi na 5. Amma kamar yadda muka tsaya a wancan darasi na 24, muna tattaunawa akan asbabu inshirahi sadri. Daga cikin abubuwan da malamai suka ambata da sukan sa mutum ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali shine kyakkyawar alaka da Allah subhanahu wa ta'ala, musamman idan mutum ya tsaye da tauhidi kuma yana biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina ji mun kawo maganar Imam Ahmad bin Hanbal ko da yake cewa ya duba Al-Qur'ani ya samu cewa akwai wurare 33 da Allah ya bamu umarni mu bi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya jero wasu daga cikin su. Ce wannan ya nuna cewa babu yadda za a yi dan adam ya ci nasara a duniyar sa da lahira sa sai ya yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mutum ba zai samu natsuwa ba a abin da yake har yanzu sai idan yana biyayya ne ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da mutum zai bi, ko dan adam ko wata manufa, in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ba, to ba za ka same shi da natsuwa ba. In dai mutum yana kan wata harka daban ba biyayya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to yana da kokonto. Sai muna cewa duk abin da mutum yake bi in dai ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama, zaka samu cewa yana da kokonto akan wannan abu. Kakan samu jahili yana da yaqini, ko dai yana da awar yana da yaqini, saboda shi yana bin wani ne a ce yayi yayi, har zai iya zuwa a ce zagi wani ya zagi wani, la'alla ma a ce dau makami ya kashe wani ya kashe, ba saboda yana da yaqinin sosai a zuciyarsa ba, kawai saboda ya yarda da wanda yake bi. To amma duk mutumin da yake ba akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba, ba manzon Allah ne a gabansa cewa ya bi shi ya shiga aljanna ba, to tabbas akwai kokonto a zuciyarsa, ba shi da yaqini a addini. Haka mutumin duk da yake son ya samu yaqini da natsuwa, to ya zama mabiyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. daga cikin abin da ke nuna mana ƙarfin wannan irin abu shine abin da malam ibnu qayyim ke bada labari yana cewa lokacin da aka kama ibnu taymiya aka tsare shi an tsare shi ya kai tsarewa ta kai sau shida akan abubuwa da dama malaman gari su kai ƙararsa saboda cewa suna cewa yana yaɗa wata aƙida da ta saba ma abin da suka sani mun sani kuma dama aƙidar ita ce kiran mutane zuwa su tsaya kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutanen sun saba biyayya ga wasu abubuwan daban ko su mutane ko su fikirori daban-daban a babi daban-daban babin sunayen Allah da sifofi babin kaddara babin abin da ya shafi al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar harkar khawarijawa da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya rahimahullah ta'ala ya dawo da mutane kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to cikin kararraki da ake kai shi kullukin da yana furzin ibnu qayyim yana cewa suna cikin tashin hankali akan halin da yake ciki amma yace in suka kai masa ziyara sai su same shi yace daga sun ganshi yayi musu yan jawabai kawai sai su ji ashe shi yafi su makwanciyar hankali su a waje suke shi yana kurkuku amma kuma yafi su nutsuwa saboda me wannan abin da Allah madauke hore masa na inshirahus sadri kana kuntata wa mutum kaga hankalinsa bai tashi ba saboda me yana tare da Allah yana da kyakkyawan dogaro ga Allah ya san kuma matukar abin da dan adam zai masa a duniya shine a ce ya raba shi da rayuwa to kuma rabuwa da rayuwa ba ta yiwuwa sai ajali ya zo za iya baka wahala za iya musguna maka a rayuwa a kore ka daga gida a kwace mata a kwace kayan kasuwanci a zazzage ka ka wuce a kima sallama duk waɗannan irin abubuwa to idan mutum yana tare da Allah din hakikatan yana kan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan ba zai dame shi ba falyaqul man sha'a ma sha'a an yaqul wanda yaga damar duk abin da yake so ya faɗa kai kana nan tare da abin da ka amince da shi to kuma babu abin da zai sa ka samu irin wannan natsuwar idan babun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yake sau da kafa ba bayan abin da ya shafi zikiri daga cikin abubuwan da suke taimakawa mutum samun natsuwa da kwanciyar hankali shine taimakon al'umma taimakon mutane sa hannunka cikin rayuwar mutane bibiyar halin da suke ciki wannan yana cikin kaza taimaka masa wannan yana bukatar wani abu taimaka masa gwargwadon abin da kake da shi ba a nufin cewa sai kana da kuɗi ko ba ka da kuɗi halin da mutane suke ciki kai musu ziyara da sa musu nutsuwa da kwanciyar hankali kai nasiha da zaka yi wa mutum ya kwantar da hankalinsa akan talauci sadaka ce sakin fuska da zaka yi wa ɗan uwanka sadaka ce kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata to ita ma tana sa mutum ya samu inshirahus sadr da haka dai damuwarka da lamarin da mutane suke ciki yana taimaka maka ka samu wato wannan abin da ake nema na kwanciyar hankali muna roƙon Allah madauki ya ba mu wannan wato kwanciyar hankali din zikiri da bamu gama magana saba daga cikin abin da zai taimaka maka akan zikiri shine zama ka lazumci zikirin Allah a sirrinka da kuma a bayyane kada ya zama zikirinka a gaban mutane ne kawai a masallaci da wani zai gani ko a kofar gidanka kana zaune ka ja sharbi kai ta ja in ka koma cikin gida kuma ba ka yi sallah kana yawan nafilfili a masallaci jama'a suna gani in ka koma gida kuma ba ka yi ba haka ya kamata ba zikirinka da'iman kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yadhkurullaha ala jami'i ahyanihi kowane yanayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki kuma har yanzu kamar da muka ambata zikirin da zai taimaka maka ka samu kwanciyar hankali Allah madauki ya ba mu labari innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun lalle wadanda suka ji tsoron Allah waɗanda suke siffarsu ita ce ta tsoron Allah su masu tsoron Allah ne masu bin dokokin Allah ne idan wani abu wani yanki na shaidan ya shafe su ma'ana shaidan ya biyo ta kansu ya jefa su cikin wani yanayi da zai raba su da Allah madauki ko ya san ya musu saban Allah tadhakkaru sai su tuna suna tuna Allah sawa'un tadhakkuri kawai na zuciya ko tadhakkuri da harshen su su ambaci Allah subhanahu wataala fa idahum mubsirun sai kaga suna gani maimakon su zama makafi ne a hannun shaytan yana juya su yadda ga dama ya sa su a hanyarsa sai kaga Allah madauki ya shirye su dan haka idan mutum har ya lazimci zikirin Allah subhanahu wataala to zai samu nutsuwa ala bi zikrillah tatma'innul qulub alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum min bidhikrillah yau ala bidhikrillah tatma'innul qulub wadanda Allah madauki wadanda suka yi imani kuma zukatan su suke cikin nutsuwa da ambaton Allah ka samu nutsuwa daiman da ambaton Allah ambaton Allah ba wai kana tsalle tsalle ba a'a duk abin da zaka yi akwai zikirin da zaka faɗa a ciki shine ma'anar ambaton Allah din lokacin zaka tashi daga bacci akwai abin da zaka faɗi kwanciyarka akwai abin da zaka faɗi fitowarka daga gida akwai abin da zaka faɗi duk kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan kana zaune karka bari wani ya zo ya shagaltar da kai da kila da kala da yi da mutane ka kwantar da hankalinka ka nutsu ka rika yawan istighfari da tasbihi da kabbara da hailala waɗannan abubuwa ne da mala'iku rigirgi suke su zo su karbe su su yi sama da su wurin Ubangiji subhanahu wataala idan mutum yana yin sa kaga ko bai kamata a ce mutum yana wasa da waɗannan abubuwan ba kuma ba yadda za a yi ko a duniyance ka kwatanta ka gani da duk mutumin da kake tare da shi kake son sa to za ka ga shi ma yana karkata zuwa gare ka yana son ka to ina ga mahalicinka me yasa ba za ka zama tare da mahalicinka ba a kowane minti naka kana tuna da shi kana tuna da shi kana yana kuma ambace a bakinka duk abin da mutum yake so yafi yawan zancensa to idan ku kai mai san Allah ne ka fi yawan ambacen Allah ba abin da ke sa mutum ya samu irin waɗannan abubuwa na zikiri na nutsuwa irin zikirin Allah subhanahu wataala yana daga cikin alamar imani da alamar mumini mutum ya zama cewa shi mai zikirin Allah ne alamar munafiki ko ita ce mai la yadhkuruna Allah illa qalila dan haka zaka munafikai ba ruwansu da ambaton Allah duk lokacin da kaga kai nisa daga zikiri yanzu mutum ne bincika ya gani rabansa da ya zauna bayan sallar asubahi yayi azkarus sabahi bayan la'asar yayi azkarul masa'i da yawan mu ba mai wanda ake tasbihi 33 hamdala 33 kabbara 33 a cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir mutane wasu da yawa ma wannan din ma ba sai to wallahi ba karamin hasara bace a ce mutum baya zikirin Allah hasara ce a rayuwa bala'i ne kuma akwai wahsha da zata same shi wahsha shine mutum ya rika samun kewa tsakaninsa da Ubangiji kullun yana jin sa tsakaninsa da Allah shi ba ko ne ba ahli bane a gidan Ubangiji subhanahu wataala a fadar Allah to wannan kuwa masifa ce ga mutum wajibi mutum ya ware lokaci ko bai ware lokaci ne ya zauna yayi tasbihi da hamdala da sauransu ba to ya zama koyaushe yana cikin su ku ga malamai yadda suke yi da'ima ana hakaitowa dangane da babban malamin duniya baki ɗaya malamin Abdulaziz bin Baz waɗanda suke kusa da shi suna ba da labari wallahi ko darasi ake yi dan gama za a karanto masa tambayoyi tsakanin tambaya da karanta wata tambayar istighfari yake baya barin lokaci haka kawai ya tafi baya wani abu na amfanin al'umma to irin waɗannan abubuwan mun mantawa muke da su kuma gashi abubuwa a zamanance sun zo mana da shagaltar da mu da al'amura da yawa musamman harkar waya din nan da ta zo wa mutane yanzu mutane gaba ɗaya rayuwarsu ta koma waya kuna zaune da mutane a gida ɗaya ana zaune a falo ɗaya hirar ma wata wahala take yi musu yanzu saboda shi yana can yana hira da zaka samu mutum biyar a falo ɗaya ana zaune sai kowa ya rike wayarsa kowa yana yi da abokansa a can a wata duniyar nan kuma da ƴan uwanka na jini da abokanka wani ma ya je gun mahaifiyarsa zai gaishe ta suna tattaunawa kuma ga waya a hannunsa duk waɗannan musibu da suka zo mana suna cikin abubuwan da suka nesanta mu zuwa ga Allah ya kamata ƴan uwa mu san iya inda muke amfani da waɗannan abubuwa duk abinda ba zai kai muna amfani dangane da duniyar mu da lahira ba to mi watsi da shi Allah ya kare mu daga cikin sabubban har yanzu da za su taimaka wa mutum inshirahu sadri shine ar-ridha bi qada'illah yarda da hukuncin Allah ka zama kai mai yarda ne da hukuncin Allah da kaddararsa ya rubuta tun kafin ya halicce sammai da ƙasa da shekara 50,000 duk abin da zamu aikata Allah ya gama rubuta shi tun kafin wannan lokaci don haka ka yarda da hukuncin da ya maka Allah ba kinka yake ba in ka samu kanka cikin talauci ba kiyayya ba ce la'alla ma ya zama sababi ne na rahama a gare ka wani abu na rashin lafiya ya same ka kwantar da hankalinka sallama wa Allah Allah sai rubuta maka lada a kai in ku kai kunkuni kana hancini kana jin zafi dan mai Allah ya maka kaza bayan ga ƴan uwanka duk lafiya Allah maduki sai hana maka wannan ladan da ake samu an yi hakuri baka hakura ba to ar-ridha bi qada'illah sababi ne babba daga cikin waɗannan sabubba da suke taimakawa mutum duba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu yayi hawaye sai da zubda hawaye amma hakuri yayi kuma me yake innal aina la tadma wal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da zai yarda da ubangijinmu ubangiji ya yarda da mu da haka a kowane lokaci ka zama kana yarda da ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan halin da ya maka yarda da ƙaddara ba ta nufin cewa kar ka tashi ka zaburi ka nemi abu in kana cikin wahala to ka nemi canjin wahalar ai baka san ƙaddarar ba wannan din ne da kaga ta faru tabbas an rubuta ta domin da ba a rubuta ba za ta faru ba amma ba a gaya maka haka za ka tabbata ba don haka in kana cikin talauci tashi ka nema kana cikin nemar la'alla Allah maɗauki sai ya buɗa maka kuma sai ka fita daga wancan yanayi tunda shi ma a cikin sirrin Allah ne baka san me aka rubuta maka a ƙarshe ba ba sai aka haka za ka dawoma ba don haka ka tashi ka nema Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye maka har yanzu daga cikin abubuwan ne suna da yawa daga cikin abubuwan har yanzu tarkul ma'asi barin saban Allah barin sabo yana sa ka samu nutsuwa da Allah yana ɗebe maka kewa kun san me ake nufi da kewa ai shine wahsha da ake faɗi ka ji zuciyarka ta yi nisa da wani abu me yasa ake cewa mutum a je a ɗebe masa kewa idan kewa ta yi mawa mutum yawa ma'ana ba shi da abin da zai ba shi nutsuwa da kwanciyar hankali to babu babbar kewa da mutum zai samu shine a ce baya shiri da Allah babbar ɗeba kewa ko a ce yana tare da Allah musamman a ce baya saban Allah kai kokari ka bar saban Allah in yi wa mutum kanta yi ma ka tutu a zuciya to kana shiga bala'i babban bala'in da mutum zai samu ya zama Allah ba ruwansa da kai har ka ji an sa ka cikin waɗanda fatubi'a ala qulubihim Allah ya kulle zuciyarsu gaba ɗaya ya yi hukunci alheri ba zai shiga ba to kar ka bari ka faɗa cikin waɗannan ka riƙa ƙoƙari kana tuba ka nisanci saban Allah subhanahu wa ta'ala to Allah zai baka wannan abin da ake nema wato kwanciyar hankali da nutsuwa Allah maɗauki ya gaya mana yusari'una fil khairati ma'ana yusabiquna fit ta'ati duk mutanen kirki halinsu kenan wanda ku baka ganin yana ƙoƙari yana ɗawainiya yana rige da ɗan uwansa akan aikin alheri to yana da matsala Allah maɗauki ya siffanta waɗannan bayan Allah innahum yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana min khashi'in za su samu khushu'i haka kana son ka samu wannan khushu'i ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali to ka nisanci saban Allah in ka nisanci saban Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma wato zai ja ka kusa da shi kuma ya baka kwanciyar hankali shi saban Allah kamar da malam Ibn Qayyim ya kawo a cikin aljawabul kafi hanyoyi ko abubuwa wajen 46 da saban Allah ke jawo mutum na lalacewa wata da an samu damar karanta shi ma biyo la'alla kuma a cikin waɗannan dai za mu gani tunda ya kan maimaita wasu abubuwa ɗin abubuwa na cutar jiki da cutar ƙwaƙwalwa da cutar zuciyarka saboda saban Allah suna nan da yawa a zamanin yanzu dai muna cikin yanayin da kowa ya san abin da saban Allah ke jawo mutane cututtuka iri-iri wanda da babu labarinsu ba a san su ba sai zuwa suke yau wannan ta fito gobe wannan ta fito la'alla da akwai su ba a san sunayensu ba ma yanzu kowanne gashi nan sunansa abinci ko a gani wani ta hanyar jini wani ta hanyar fitsari wani ta hanyar menene duk gasu nan kuma duk saban Allah yana cikin abin da ke jawo su naka ka nisanci saban Allah Allah subhanahu wata'ala zai wato maka maganin waɗannan abubuwa na damuwa kuma baka kwanciyar hankali inna dhunuba jirahatun wa rubba jurhin waqa'a fi maqtal ibnu qayyim yake fadin wannan yana cewa shi zunubi rauni ne gyambo ne wata kila zaka iya samun wani raunin ko wani gyamban ya auku a makasa ba kowane gyambo ne yake aukuwa a wurin da za a iya warkewa ba haka ne ko ba ka ba yau wani abin ungulando ne karami za ka ga nan da nan ya warke ko a kafa ko a cinya ko makamancin wurare in ko ya samu makasa wurin da yake kusa da makogoro kusa da abin nan kusa da zuciya irin waɗannan wurare nan da nan sai ka ga abu ya tafi abu ya lalace abubuwa irin su ciwon koda din nan da sauransu ga ai ta bincike a ga rasa dila za a yi ba a samu maganin su ba to duk saban Allah ma yakan jawo mutum irin waɗannan abubuwa ba tare da ya san haka ba haka mutum ya kokari ya nisanci saban Allah Allah subhanahu wataala kuma sai ya kare shi ya bashi wato mafita daga irin waɗannan al'amura Allah madauki muke roko ya yassare mana ya tsare mu daga cikin abubuwan har yanzu manya-manyan sabubba na wato kawo mutum kwanciyar hankali na maganar wannan ko albu'du anil ma'asi duk shine dai wannan yake faɗi akwai wasu abubuwan da dama mu faɗe su a takaice insha Allah sai mu wuce wata kissa ne nan da wani malami yake kawowa dangane da malaminsa yake cewa ya yi shekara 40 bai saba wa Allah ba kuma wannan yana daga cikin sababin lafiyar jikinsa wani bawan Allah ana hakaito kissarsa ana zaune da shi ya zabura ya miƙe tsaye shekararsa kuma 100 a duniya shekara 100 amma kuma ya tashi miƙewa ya miƙe irin miƙewar saurayi aka ce akar maka Allah wannan irin miƙewa ya ce wannan gaɓuɓɓan da kuke gani mun kiyaye su lokacin da muna samari ba mu saba wa Allah da su ba sai Allah ya kiyaye mana su gashi har mun tsufa suna nan ƙalƙalau da su da haka yawan saban Allah yana sa tsufa da wuri yana sawa lalacewar jiki da wuri da lalacewar zuciya da wuri wannan kuma kar wani kar misali mutum ya dauki cewa haka da'iman abin yake amma dai yana cikin sababi wani lokacin wahalar rayuwa ce za ta sa mutum ya canza da wuri kar ka ga mutum ya canza nan da nan da wuri ka ce masa saban Allah ba lalle bane amma yana daga cikin sababin da kan sa a samu haka din Allah muke roƙo ya tsare mu mukiyale wannan bangare din to akwai abubuwa da dama daga cikin su khushu'i a sallah shi kansa khushu'i a sallah yana sa mutum ya samu natsuwa da'iman kullun ka ribaci sallarka ta zama hanya ce da zaka yi kokarin ka samu kyakkyawar alaka tsakaninka da Ubangiji in kai haka insha Allah ta'ala Allah zai yassare maka al'amura na faɗi kuma dazu al-ihsanu ila al-khalqi ko taimako ga mutane daga cikin hanyoyin har yanzu akwai ash-shaja'a karfin zuciya shi ma yana sa mutum natsuwa kar ka zama talababu ko talalabu ake cewa ko yawa ka zama mai karfin zuciya ba kowane abu ne zai girgiza ka ba to wannan yana sa shi maka samu a kwanciyar hankali amma idan ka bari dan abu kadan ya girgiza ka fituna kadan rashin karyawa ta yau rashin abincin ranar yau kawai ya girgiza ka ka rasa me za ka yi kullum kamar kai kadai ne mai talauci kai ta yawo kana kaiwa kara yau wallahi ba kaza yau wallahi ba kaza ya je gun wannan a karba a je gun wannan irin wannan halin ba shi da kyau kai kokari ka rika cijewa irin yadda kowa ya cije kowa a cikin wannan wahalar yake ka tarbiyantar da kanka ka ga cewa kana natsuwa kana kwanciyar hankali kuma ka roki Ubangiji in ka roki Ubangiji wallahi kana fitowa ba ka roka ba ma sai ka ga ka samu amma in ka roki dan adam sai dan adam ya wulakanta ka kuma Allah ya ji haushin kai kyalika shi ko Allah in kana tare da shi kullum ya zama shi za ka roka ya Allah ba ni kaza shi yana fushi da kai ne in baka roka ba shi kuma dan adam in ka zo kana roƙonsa a lokacin zai fushi saboda shi baya son abinsa ya kare shi kuma Allah nasa abun baya karewa har abada kuma zai yi fushi da kai in baka zo ka roka ba to dan me zaka tafi gun wanda zai wulakanta ka ka nutsu ka kwantar da hankalinka ka je wurin ubangijinka da'iman ka roƙe shi Allah sai baka daga cikin abin da har yanzu zai taimaka mana fitar da wato dattin zuciya daga cikin siffofi marasa kyau ka koma daga siffofinka gare masu kyau da za su taimaka maka kar ka riƙa bari kamar da nake ambatawa wannan ka zauna haka kawai kana tagumi damuwar duniya wai kamar ta kashe ka kar ka shirya waɗannan abubuwa ɗin ka sassauta wa kanka damuwa daga ka ji abu ya dame ka je ka ɗauki wani abu kai ɗauki ƙur'ani ka karanta ko ma zikirin Allah je ka zauna da abokanka na ilimi ku tattauna ilimi shiga da kai da iyalinka ku tattauna kar ka guji iyalinka ku yi hira da ƴaƴanka ku yi wani zancen da zai ɗebe ma cewa ka manta da damuwar da ta dame ka amma idan ka bari damuwa ta nuƙurƙusa ka to shikenan sai ka rasa kuma mafita daga cikin abin da kake ciki tarku fudulin nazari wal kalami daga cikin abin da zai taimaka mana shine barin kallace kallacen banza da surutu surutun banza duk abin da ba shi da fa'ida na kallo kar ka zauna yin sa kallon fina-finai ba ka din lokacinsa duk abin da zaka kalla ka zauna ka yi tunani a kan wata muƙarana ka gwada tsakanin kallon fim ɗaya da faɗin subhanallahi al'azim ka faɗi kawai subhanallahi al'azim ka kwatanta wanne ne ya fi maka ba kowa zai gano bambancin ba wannan zai cika maka duniya gaba ɗayanta da lada da kuma yayi maka bala'i wannan subhanallahi al'azim kuma Allah ya ɗaukaka maka daraja duniya dai da duk abin da ke cikinta to ladan subhanallahi al'azim ya fi ta shi kuma wannan ɗan hinken nan abu ne ka zauna kake kallonsa kuma zai jawo maka sababin ɓacin rai ma da tashin hankali da damuwa to kowannan ka kwatanta kai muƙarana sai sa maka ka kwantar da hankalinka ka rabu da waɗannan abubuwa ina ga mubashi haka akwai abubuwan malamai sun yi da huɗubobi da rubuce-rubuce da dama in kai bincike akan wannan zaka samu abubuwa da dama da in shi kawai za mu tattauna ya ishe mu darussan wajen kwana goma amma tunda ba wannan ne asalin abin da muke cikinsa ba na ga sai mu kyale shi mu koma cikin asalin littafi mu ga abin da za mu samu daga cikin wato Ighathatullah fa babi na biyar mallam Ibn Qayyim yake cewa al-babul khamis babi na biyar fi anna hayatul qalbi wa sihhatuhu da yake magana akan cewa rayuwar zuciya wa sihhatuhu da lafiyar zuciyar la tahsulu illa an yakuna mudrikan lil haqqi muridan lahu mu'thiran lahu ala ghayrihi wannan babin babban zuciyar mutum ba za ta samu rai ba ka zama rayayye kana da zuciya mai rai ka zama kuma kana da zuciya lafiyayya wannan abubuwan biyu ba za su samu ba sai idan wannan zuciyar ta zama mai riska ce ga gaskiya ta riski gaskiya ta san gaskiya ta karɓe ta ta yi imani da gaskiya ta yadda da ita ta natsu da ita tana da kwanciyar hankali tsakaninta da gaskiya ita wannan zuciyar muridan lahu kuma tana nufin gaskiyar sanin gaskiya daban nufin gaskiya daban abinda zai zo mana bayani a nan dan mana bayanin ka a dunkule kafin mu shiga cikinsa abinda ke so ya faɗa mana shine kamar ya gaya mana dole ne mutum ba zai ci nasara ba sai ya san gaskiya ya karɓe ta a matsayin gaskiya ya yadda da ita ce gaskiya sannan kuma ba kawai yardar ba ya nufe ta duk inda take je nemo ta shine wannan muridan din ba kawai ana nufin so ba ana nufin irada zuciya ta tashi ta tafi neman gaskiyar kar ta zauna kawai in kuma ta same ta ta yadda da ita ta karɓe ta sannan kuma ta yi aiki da ita to waɗannan abubuwan guda biyu ma'ana da yadda da gaskiya da aiki da gaskiya shine rayuwar zuciya shine kuma lafiyar zuciya duk zuciyar da bata san gaskiya ba to tana cikin matsala duk zuciyar da ba ta neman gaskiya haka kawai ta zauna to ita ma tana cikin matsala. Zuciya lafiyayya, zuciya mai rai ita ce wadda take ta san gaskiya, tana neman gaskiya kuma tana aiki da gaskiya, kuma tana fifita gaskiya sama da kowanne abu. Gaskiyar ta fi mata duk abin da ba gaskiya ba ko a hannun waye. Duk girman mutum, duk darajarsa a wurinka, in yana tare da gaskiya to kana tare da shi, baya tare da gaskiya to baka tare da shi. Don haka asalin kana son ka samu alaka da Allah mai kyau, zuciyarka ta zama lafiya lau, to ka zama kana neman gaskiya, kana son gaskiya. An fahimci wannan misali? Yawwa. A takaice abin da ke so ya nuna mana shine, in mun lura daga cikin ayoyin Alkur'ani kullum Allah yana haɗa mu da abubuwa biyu: al-iman wal amal salih. Al-iman shine al-ilmu bil haqqi, al-amal salih kuma shine iradatu al-haqqi wa itharu al-haqqi ala ghairi al-haqqi. Abinda zai kawo mana kenan daga cikin nasosi da za su nuna mana waɗannan abubuwa. An fahimci abin? To, sai malam yake cewa lamma kana fil qalbi quwwatani, yayin da a cikin zuciya akwai wani ƙarfi guda biyu, zuciya tana da wani ƙarfi nau'i biyu, a riƙe shi: quwwatul ilmi wat tamyiz, wannan ɗaya ne, ƙarfin ilimi da tantancewa da fayyacewa da bambancewa. Ka san abu, ka iya bambance shi daga abin da ba shi ba. Idan mutum yana da ilimi, to cikin sauƙi zai bambance abin da yake daidai da abin da ba daidai ba, aiko? Yawwa. Idan ku ba ilimi, to ba zai iya tantancewa, ba za a iya kawo masa ƙarya a ƙudundunota da siffa da kaya da ado, sai ya ɗauke ta gaskiya ce, alhali kuwa ƙarya ce. An fahimci wannan? Sannan kuma yana tare da gaskiya, zai iya barinta, saboda jahilcinsa za a iya yaudararsa ya bar wannan gaskiyar ya koma abin da ke ƙarya. Don haka dole ne ya zama kana da ilimi, ilimi kuma tare da ƙarfi na ilimin da tamyizi, da zai iya, za ka iya bambancewa tsakanin abin da ke gaskiya da abin da ba gaskiya ba. Abu na ɗaya kenan. Na biyu ce wa quwwatul iradati wal hubbi, da kuma ƙarfin nufi da so. Kana nufin abu, kana son ka riske shi ka same shi, to duk lokacin da aka samu wannan, kana kamaluhu wa salahuhu, to kammalar ɗan adam ko ita zuciya, kammalarta da kuma gyaruwarta, a ce ta zama tagari, to yana kasancewa bisti'malihi hatainil quwwataini, idan mutum ya yi amfani da wannan ƙarfin guda biyu. Kowa fa yana da wannan ƙarfin a zuciyarsa, ya yi amfani da shi, za ka ga ya samu nasara. Ƙarfin ilimi, za ka iya zuwa ka nemi ilimi. Ƙarfin irada da hubbi, shi ma in ka samu ilimin nan, to ka jajirce, ka dage, ka ga ka yi aiki da shi. Wannan abun ɗan adam duk zai iya shi. To da wannan abubuwan ne za ka samu zuciyarka, za ta samu kamala, za ta samu kuma gyaruwa. Ka yi amfani bisti'mali hataini quwwataini fi ma yanfa'uhu, ka yi amfani da su ko ka yi aiki da su cikin abin da zai amfane ka, wa ya'udu bi salahihi wa sa'adati, kuma cikin abin da zai komo maka da gyaruwa da kuma samun cin nasara da biyan buƙatarka da zamanka ɗan aljanna da farin ciki da sauransu. Wanda dai shi ne ma'anonin sa'ada. Fa kamaluhu bisti'mali quwwatil ilmi, bisti'mali quwwatil ilmi fi idrakil haqqi wa ma'rifatihi. Menene kamala dangane da in kai amfani da quwwar iliminka, ƙarfinka na ilimi? Kowa na da ƙarfin ilimi. Masu ilimin sanin halittar ɗan adam suna faɗin cewa ƙwaƙwalwar ɗan adam yadda Allah maɗauki ya yi ta, duk abin da za ka tara na kwamfutocin duniya ba za su iya abin da ƙwaƙwalwar ɗan adam na ce ba. Don haka ƙarfin kana da shi. Kaga kwamfuta kana dannawa tana fito ma da abu, to ƙwaƙwalwarka duk za ta iya wannan. Abin da yake buƙata training da tsayawa da cusa ilimin, a cusa mata ilimin kuma a tarbiyyantar da ita, za ka ga ka saba, za ka iya fino abubuwa da yawa. Yanzu da Allah ya so, akwai abubuwa da yawa da muka yi a baya, a shekarun baya can, kowa a cikin nan zai iya tuno wani abu. Daga ina kake tunowa? Wannan ƙwaƙwalwar ce. Aikin ƙwaƙwalwar ne zai sa ka tuno waɗannan abubuwa. Jaka-jaka ce a cikin ƙwaƙwalwar. Akwai ma'ajiyar tsohon ilimi da daɗe, akwai ma'ajiyar ayyukan gaɓuɓɓen jiki, akwai ma'ajiyar abubuwa da dama na tunani mai kyau da natsuwa, akwai ma'ajiyar gani, akwai ma'ajiyar bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya, duk kwakwalwa ta ita take wannan aiki. Dan dano wannan da zaka dandana a harshenka, ka bambance tsakanin tsami da bauri da daci, duka daga kwakwalwa ake samun wannan abu. Akwai bangare na kwakwalwa da shi zai maka aiki akan tantance wannan kaza ne ka bashi sunansa, wannan kaza ne ka bashi sunansa. Haka abun yafi karfin computer. Kuma dan haka idan mutum, kada mutum ya rika rena kansa yace ai ilimin ai na wasu ne ban da shi, duk shekarunka zaka iya dawa mai ilimi, duk tsufanka. Na taba ku labarin wani dattijo a Madina ko shekararsa 70 ya ji wa'azin haddar alqur'ani, yace shi ko zai iya haddace qur'ani, aka ce masa eh. Da yace ya fi dare, aka ce zaka iya. Ya mai da hankali kuma yayi a shekara 4 ya haddace alqur'ani shekararsa 70. Kai ka zauna yanzu kana shekara 40 da wani abu 50 da kadan daga an magana, a yanzu wallahi mun tsufa, sai ka miƙe kafa. Ba haka bane. Kwakwalwarka tana nan za ta iya aiki, abinda take so shine ka aikata ta, za ta baka sakamako. To idan kai amfani da wannan quwwatul ilmin, abinda zaka samu shine idrakul haqqi wa ma'rifati, zaka riski gaskiya, ka san gaskiya. Mutum nawa ne suna zaune haka kawai ba ruwansu da gaskiya yake ko ba gaskiya ba, shi ba ruwansa. Shi dai ya tashi abinda ake yi a gari yayi, bai damu ya binciki menene gaskiya ba. Ran kiyama ko Allah zai maka hukunci ne akan waɗannan abubuwan na gaskiyar, ka sani kai aiki da shi ko baka sani ba. In ka bi abinda mutane suke yi, yadda suka halaka haka zaka halaka. A duniya kana gani bala'i ka shiga na duniya ba ruwansu da kai, ko ba haka ba? Yanzu a rayuwar da muke ciki, a talaucin da ake yanzu, kowa ba ta kansa yake yi ba. Wane ne yanzu kafin ya tuno ƴaƴansa da matansa zai tuno ka, sai ya zo ya tambaye ka me kake, ya taimaka maka? Galibi kowa ta kansa yake. To kuma ga abin lahira, a lahira kowa ta kansa yake. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Wannan ranar malamai sun ce me ma'anar wannan, me yasa aka faɗi wannan kalmar? Saboda kowa gudu yake a dora masa nauyi, kowa yana gudun babansa ya karo masa zunubai, ya tuno masa cewa ai ko akwai wani haƙƙin na ce maka kai kaza, wata ran baka yi ba, shine dalilin gudun dan, ba wani abu bane. Haka nan kuma dan uban shi ma ya gudu, saboda kar dan ya ce kai ne baka yi ban tarbiya ba, kai ne baka yi kaza ba, dan kada ya ƙara tuno masa abin da ya masa na laifi a duniya. Shine dalilin gudun, sai kowa ya kama gabansa. Daga wannan ranar da kowa yake ta kansa, kai kadai zaka tsaya ka tuno ta, ka nemi gaskiya, kai aiki da gaskiya, kar ka bari kana tsoron mutane. Duk abin da ke shine gaskiya, ka bi Qur'ani, ka bi Sunna, to anan kake. Kar ka damu da me mutane za su ce, za a zage ka, za a yi waye, za a ce ma dan kaza da dan kaza, duk rabu da wannan. Za ka zo ka mutu. In ka mutu ka yi daidai kanka, ba ka yi daidai ba, a ranar za ka yi nadama. Kuma babu wanda daga cikin waɗannan da kake tsoron su zage ka, ba wanda zai zo ya kare ka a ranar lahira. Haka ne ko ba haka ba? Haka, ka zama mai hankali. Sai ce wa tamyizi bainahu wa bainal batil, da kuma tantancewa da bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya, shine babban abin da zaka samu idan kai istimalin quwwatul ilmi. To Allah zai baka damar ka san gaskiya, sannan kuma ka bambance ta tsakaninta da ƙarya. Wastimalin quwwatul iradati wal mahabba, shi kuma amfani da ƙarfi, shine kuwa na biyu ko na irada da mahabba, zai taimaka maka fi talabil haqqi, kaga ni neman gaskiya. Yawwa, akwai sanin gaskiya, akwai kuma neman gaskiya. Kada ka bari ka zauna baka neman gaskiya, ka ce ai abin ne kowa nasa yake yi, ai rabe raben kan ne yayi yawa, mu wani mai zaman mu ba ruwan mu, mu ba ƴan kaza bane, ba ƴan kaza bane. Ran kiyama ba wannan za a faɗa ba, ko ba ɗan kaza bane kai, ka zama ɗanbin Qur'ani, ɗanbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma kowa akan wannan ita ce gaskiyar kowa. Yau in kana kan bin Qur'ani da bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shikenan kai dan gaskiya ne. Allah dora mu akan gaskiya. Wa mahabbatihi, neman gaskiya da san gaskiya. Wa itharihi alal batil, da fifita gaskiyar akan ƙarya. Mutum nawa ne zai ga ga gaskiyar ta bayyana gare shi, ga ƙarya kuma a wani gefen, zuciyarsa ba ta da ƙarfin da za ta fifita gaskiyar nan akan ƙarya. Saboda in yi haka, yana ga zai saba wani, zai saba ma wani, za a zage shi, za a yi masa kaza, za a yi masa kaza. Don haka ya gwammaci ya zauna cikin mutane suna yaba masa, duk da ma yaban da munafinci ne. alhali kuma shi baya tare da Allah haka babban abin da zaka ka samu nasara shine ka nemi gaskiya kuma ka fifita ta akan ƙarya ko wane ne yake kan ƙarya to ka fifita gaskiya akan sa duk dan adam akwai haƙƙi da yake kanka nasa to ka bashi haƙƙin sa amma in aka zo zancan gaskiya wa za a bautawa Allah za a bautawa shi kuma yace ba za a bautawa Allah ba wani za a bautawa to ko wane ne shi ka fifita bautar Allah da tauhidi akan sa ka bi wancan gaskiyar ko da baya so za ku saba da shi karka ci masa mutunci karka wulakanta shi kuma ka bashi haƙƙin sa amma karka bi shi idan ba akan gaskiya yake ba gaskiyar nan ita ce sama da komai kuma ita ce tafi komai a wurinka in kai haka to kai amfani da kuwarka guda biyu ta mene al-ilmi wa tamyiz da kuma al-iradati wal mahabbati to sai ce faman lam ya'rif al-haqqa fa huwa dallu to ga sunan sa duk wanda bai san gaskiya ba sunan sa batacce ya bata wa man arafahu wanda kuma ya san gaskiyar wa athara ghayrahu alayhi amma fifita wani abin da banba gaskiyar ba akan gaskiya fa huwa maghdubun alayhi to shi kuma Allah ya fushi da shi ya zaka zauna Allah ya fushi da kai ka fita daga fushin Allah ka san gaskiya kuma ka neme ta kai aiki da ita wa man arafahu wattaba'ahu wanda ya san gaskiya kuma ya bi gaskiya fa huwa mun'amun alayhi to wannan shine da ai masa ni'ima Allah zai masa ni'ima muna roƙon Allah ya mana ni'ima وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا ملوكيكو يا أمر سيمو أسين القرآن شو أمروك إيش أسلر مو شو يشير يدمو صراط الذين أنعم عليهم هن يرودن دا ينئم أكنسو غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بند ودن دا يفشي أكنسو بند أتبتو كنغم تون أكني هو؟ dawa dawa da wanda akai fushi da shi da batacce da kuma wanda akai wa ni'ima siratal ladina an'amta alaihim to anan ya kamata ka zama hanyar wadanda Allah ya yi musu ni'ima suwaye wadanda suka san gaskiya suka yi aiki da gaskiya ghayril maghdubi banda wadanda akai baghairil maghdubi alaihim banda wadanda akai fushi akan su Allah ya fushi da su suwaye sune wadanda araful haqqo wa lam yattabi'uhu sun san gaskiya basu bi gaskiyar ba basu yi aiki da gaskiyar ba walad dallin banda batattu batattu kuma sune wadanda basu san gaskiyar ba ballanta nasu bi ta amin jabu to wannan shine abin da Allah mai yake umarce mu a cikin Al-Qur'ani a suratul Fatihah kuma kullum a kowace sallah kowace raka'a muna karantawa sawa'un asirrance ko a bayyane kullum sai ka faɗi wannan wannan yana daga cikin abin da malamai suke ambatawa cewa kada mutum ya samu gururi menene gururi ruduwa kar ka rudu cewa kai ka riga ka hau tudun mun tsira ba za ka bata ba Allah baya san alfahari ka riƙa cewa mu ne shiryayyu Allah baya san haka shiryar a ganta a aikinka idan kana ruduwa da irin wannan zancen Allah zai iya jarrabarka shi yasa da ba dan ana buƙatar wannan ba da ba a umarce mu kullum mu riƙa karanta wannan ba ko ba ka bane ihdinas siratal mustaqim da mutum zai ce ai shi ya gama shiriya baya buƙatar shiriya da ba buƙatar da ta karanta wannan to gashi ko Allah mu ce umar sai mu kullum mu karanta ya Allah shiriyar da mu ya Allah shiriyar da mu to muna roƙon Allah ya shiriyar da mu sannan yace wali hada kana an-nasara akhassa bid-dalal shi yasa kiristoci suka keɓanta sune batattu sunan su batattu li'annahum ummatu jahlin domin su al'umma ce ta jahilci ba ilimi tare da su ba ilimi ilimi na addini yake zance yawwa ku duba ku gani ci gaban su na duniya kamar da su suke gani bai samu ba sai da suka bar wannan addinin na jahilci saboda dama ba a gina shi akan ilimi ba an bar hanya tuntuni da aka bar hanya tuntuni sai ya zama cewa a duniyance ma sun zama a baya da suka rabu da wannan sannan suka ci gaba suka zama abin da suka zama. To shi yasa suke kiran mutane yanzu kowa ma ya bar addininsa kamar yadda suka bar nasu, ba su san cewa nasu rashin dacewarsa ne yasa bai taimaka musu ba. Amma addinin musulunci yana tare da kowane zamani, yana tare da kowane irin yanayi. Daka ka tsaya akan gaskiya, Allah maɗauki zai taimake ka duniya kuma da lahira. To za ku ga addinin nasara ba komai a cikin sa, dama sai waƙe-waƙe kuma kuma ayi tsalle ana girgizawa haleluya, ba wanda ya san me ake cewa. A wasu ƙasashen kuma kamar namu ba komai sai cusa musu gabar musulmi cikin abin da ake. Amma ibada kaga samu mutum ya shiga wurin bautar ya fito kuma ya dan ji wani ƙarin kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da Ubangiji, wannan ba ka same shi. Allah ya kyauta mana. Wal yahudu akhassa bil ghadab, su kuma yahudawa suka keɓanta da me? Da fushi. Fushi Allah ya fushi da su saboda me? Li'annahum ummatu inadi, su kuma siffarsu su kangararru ne, ba jahilai bane. Su sun san gaskiya suka, amma kuma suka kangare wa gaskiyar, suka ƙibi suka ce an ƙi din. Allah ya ce su yi abu su ce an ƙi, annabinsu ya ce su yi abu su ce an ƙi, malamansu suka yi ta kashewa, annabawa nawa suka kashe. Saboda mai ba sa so su bi sai abin da zuciyarsu take so. Ya ce wa hadhihi al-umma, wannan al'umma kuwa wace? Ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Humul mun'amu alaihim, su ne wanda Allah ya wato yi musu ni'ima. Walihada qala Sufyan ibn Uyaynah, dan me yasa Allah madaki ke wa al'umman nan ni'ima? Saboda suna kan gaskiya, suna kuma aiki da gaskiya, sun santa suna aiki da ita. Shi yasa Sufyan ibn Uyaynah rahimahullahu ta'ala yake cewa man fasada min ubbadina, wanda ya lalace a cikin masu bauta a wannan al'ummar tamu, ma'ana mai bauta ne ba mai ilimi bane, kamar sufi, in ya lalace fa fihi shabahun minan nasara, to yayi kama da nasara, domin dama yana bautar Allah ne da jahilci ba da ilimi ba. Wa man fasada min ulama'ina, wanda kuma ya lalace a cikin malamanmu masu ilimi, wanda suke da ilimi amma ba su yi aiki da ilimin ba, su kuma fa fihi shabahun minal yahud, to su kuma suna da kamanceceniya da yahudawa. Ba yahude ya sani ba aiki, to malamin da ya sani baya aiki, to yayi kama da yahude. Jahilin da yake ta bautawa Allah da jahilci, bai san sunna ba, bai san me zai ba, bai san daidai ba, kawai abin da ya ga dama yake aikata, amma dai yana ganin shi bautar Allah yake amma cikin jahilci, to shi kuma ya fi kama da Kirista. Allah tsare mu, Allah ya bar mu a al'ummar da aka yi mata ni'ima, al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cikin ilimi da bin ilimi da aiki da shi. Yace li anna an-nasara abadu bi ghairi ilm, domin nasara sun yi bauta ne ba tare da ilimi ba, ko suna bauta wa Allah babu ilimi. Wal yahuda arafu al-haqqa, su kuma yahudawa sun san gaskiya. Wa adalu anhu, suka karkace mata, suka ibinta. Wa fil musnadi wa tirmidhi min hadith Ali ibn Hatim an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo cikin musnad na Imam Ahmad da kuma littafin Abu Isa at-Tirmidhi, wato as-Sunan, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al yahudu maghdubun alaihim wan nasara dallun, Yahudawa su ne waɗanda Allah ya fushi da su, Nasara kuma su ne ɓatattu. A shi ne ya zo a cikin, ya gaya muku a ƙasa ko musnad na Imam Ahmad da kuma sunan na Tirmidhi. Wa rawahu aidan at-Tabarani mubi, mai wannan bawan Allah ya faɗa a kan wannan hadithi, yana cewa at-Tabarani fil kabir ko qala at-Tirmidhi hadha hadithun hasanun gharib wa sahahahu Ibn Hibban وابن تيمية كما في المجموع وفي غيره وابن القيم في بدائع الفوائد وقال الهيثمي في المجمع أي مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش وهو ثقة وهو في السلسلة الصحيحة فكما الألباني يا إنجل تاشي شوى النبي الله صلى الله عليه وسلم يافد وأن مغنى شوى اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الشيء تفسيري نيكي ننجا من ذن الله sallallahu alaihi wa sallama, ba tafsiri bane na san zuciya. Wa qad jama'a subhanahu bayna hadaini al-aslain fi ghairi mawdi'in min kitabihi, wannan asali guda biyu Allah madauki ya hada su a wurare da yawa a cikin littafinsa. Wanne ne asali guda biyu? Wannan karfi guda biyu a zuciya, quwwatul ilmi wat tamyiz, daya قوة الإرادة والحب بيو تو أن الأبوبون الله مدوك يا هدسو تو إن كان أمك ذابك ذا ميكين في الله مدوك إتي قوله فمن هذا سكون وأن مولاري قوله تعالى فإن الله مدوك إليك شوى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أين هذا الفنيك؟ القرآن المكرم أو أن ولي وأن مجنة تفتو وأن مجنة أصلي قدامي كل بقى مجنة كفهم مكرم أبن كرفو كلا أبن ابن قيم يفدا دا كذا أتنبأ أين وأن ذنتين أين ذاك فتو من قوة العلم وقوة الإرادة شنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي شنو علمي وليستجيبوا لي شنو أيكي أما جابون شنو إرادة to shine gashin ya fada yake cewa ina ne yace fa jama'a subhanahu bayna listijabati lahu wal iman bihi kun ya hada wadannan abubuwa biyu da amsa masa da kuma imani amsa masa shine abu na biyu amma shi aka fara fada imani kuma shine abu na farko wato shine ilmi na anan quwwatul ilmi wat tamyiz take in kai imani to ka san gaskiya kuma ka iya bambance ta daga ƙarya haka ne in kuma kai aiki to ka amsa kira an fahimci abun yau an ce ku yi sallah kun yi an ce ku yi azumi kun yi wannan cikin istijaba yake don asalin istijaba da meye ma'anar istijaba amsawa ka amsa abin da aka ce kai sannan yace wa minha daga cikin waɗannan ayoyi qauluhu ar rasulihi fadin sa wato Allah subhanahu wataala da yake fadi dangane da manzansa sallallahu alaihi wasallama ليك تشافا اما الذين امنوا فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون فالذين امنوا اما وين تكون ايمان تغاشي قوه العلم والتمييز هو وعزروه سكا كرففيشي ونصروه كما سكا تيمكامس واتبعوا النور الذي انزل معه ذا اتباع قوه الاتباع قوه كيف اراده ومحبه كون غابن ينا فتوا دان هكا شيسا ان فسرر wannan قوه العلم والتمييز وقوه الاراده والحب شنو مي الايمان والعمل الصالح شنو ابن دا يكي سو دي يكيمو دان هكا زوجيا بذاتي كيو با سي تانا دا ايماني كوما سنن تانا ايكي دا ايماني دولك هدا دا ايمانن زوجي دا ايكين غبوبا wanda yake tsammanin ilimi da imani kawai ya ishe shi ba zai bauta Allah ba zai abin da yaga dama zai yi abin da yaga dama ko da ga ilimi sannan ya je abin da ya so ya saba ma Allah yayi bid'a to wannan bai daidai ba haka nan kuma wanda zai ce zai yi biyayya amma kuma ba tare da ilimin ba ba tare da imanin ba to shi ma bai daidai ba dole sai ya hada mai imani tare da ilimi wannan shine zai sa mutun ya zama a cikin hanyar waɗanda Allah zai musu ni'ima waɗanda suka san gaskiya suka yi aiki da ita su ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wani to wanda suka bi hasken da aka saukar masa Allah ce ulaika humul muflihun wannan su ne masu samun nasara me ma'anan falahi wanda suka halarci tafsiri bana al-falahu me ma'anarsa mun yi shi anan mun har mun nanata me yasa idan ya fassara mana falahi kuma manta bin na waje magana bin abinda shine daidai kuma zai amfane ka duniya da lahira sannan kuma ka tsira daga abinda zai cuce ka duniya da lahira wannan shi ake nufi da falahi in kaji mutum ya samu dan haka ba nasara a duniya kadai ita ce falahi ba ba kuma a nasara a wasu abubuwa da yana nan zamanin duniya a rayuwarka ta duniya shine falahi ba sai ka hada rayuwar duniya da ta lahira ka ci nasara shine ka samu falahi Allah ya taimake mu sannan sai yake cewa wa qala ta'ala Allah madauki yana cewa har yanzu alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة غني شيما ina zan san yake yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salati ne aiki ko kun fahimci wannan wuri yawa to sai ce ila qauli har inda yace humul muflihun har inda yace humul muflihun duk waɗannan siffofi ne aina waɗannan almuttaqun din wa qala Allahu ta'ala fi wasati surati a can tsakiyar surar nan ta al-baqara Allah madaki kuma yace ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ونهما يكاو ونن إيماني دول أن أبوبون أيوكا إيمان دمين إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ya hada mana wannan abubuwan su wanda sune rukunan imani imani da rukunan imani to wannan shine al-ilmu wat-tamyiz mun gane yau sannan sai yace wa atal mala to nan kuma ayyuka ne ya bada dukiya ala hubbihi tare da son sa tare da yana son dukiya ya ba wasuwa dawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili was sa'ilin wa fil riqab wa aqama as-salah wannan atafi ne akan wa atal mala domin atal mala wadannan sauran abubuwan da aka fada wadanda aka bai dukiyar ne bayan ba da dukiya sannan wa aqama as-salah ya tsaye da sallah wa ata zakah ya ba da zakka amince abu da haka ashe dai da imanin nan da aiki na kurai anan ne ake samun zuciya ta yi kyau ila akhir al-ayati hazwa karshen ayan nan ta 177 a suratul baqara wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kun ga wannan shi ko ya fito abun kulukulu yau Allah ya rantsi da zamani lalle dan adam lalle mutum yana cikin asara da tabewa sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kware daga cikin aiki na kwaren kuma gashi suke yin du'a juna wasiya da bin gaskiya suke mu juna wasiya da kuma hakuri da haka dai idan kana son cin nasara zuciyarka ta yi kyau tunda dama muna makarantar gyaran zuciya ne a wannan littafin ko to yadda zuciyarka za ta kyau shine kai ilimi kai imani ka san gaskiya kai aiki da gaskiya insha Allah Allah madauki zai tabbatar da kai akan hanya sai mu tsaya anan saboda lokaci da ya tafi insha Allah ta'ala darasinmu na gaba sai mu tashi akan fakarar da za ta biyo wannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin salihan bayinsa Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa Allah ƙara mana ƙarfin imani da ƙarfin ilimi da ƙarfin sanin gaskiya da ƙarfin bambance gaskiya daga ƙarya Allah kuma ya ba mu ƙarfin ikon bin gaskiyar da santa da fifitata da yarda da ita da fifitata akan abin da ke shine ƙarya Allah tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب